ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ɗan uwa musulmi mazawa wannan masallaci mai albarka Masjidus Salam dake nan yankin Maitama a birnin tarayyar Najeriya Abuja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ziyara ce na kawo ba ta yin karatu ba, sai aka sani yin karatu kasa da awa uku da suka wuce na kira abokina Dr. Abdulrahman na ce mishi zan kawo ziyara, shi kuma sai mai da ziyara ta zama ta karatu. don haka ku yi haƙuri da aka tsare ku, ni ba haka na so ba. na san masallaci mai muhimmanci irin wannan na tabbatar akwai karatu dama, to sai na yi niyyar idan na zo kawai kowane mai karatu sai mu ma mu saurara, sai kuma abin ya juya ya koma kaina. don haka ne na kakaba wa abokina Dr. Jamil Muhammad Sadis cewa mu taho tare, kuma in na yi shi ma sai ya yi. Allah ya karɓa mana. wato abin da zan ɗan ja hankalinmu a kai cikin 'yan mintuna da zan yi magana shi kuma ya cika shi ne a kan wannan duniyar tamu. abinda nake lura da wannan duniyar shi ne gwargwadon yadda kake ƙara zama a cikinta, gwargwadon yadda take ƙara bayyana maka kanta, kuma take ƙara kwaɗaitar da kai ga kanta. alhali kuma mayaudariya ce wadda a rayuwarka baka san mayaudari irinta ba. wannan duniyar Allah ya ƙaddara a cikinta za mu yi rayuwa, amma ya ƙaddara cewa rayuwa a cikinta temporary ne. asalin rayuwa shi ne rayuwar da za ta zo bayan an mutu. kun san mu bil adama muna da rayuwa matakai guda hudu. matakin da ya fi kowanne rashin gaskiya shi ne wannan matakin da muke ciki. rayuwa ta farko ita ce rayuwar da muka yi a cikin cikunan mahaifanmu kafin a haife mu. a duniya muke amma ba a duniya muke ba. mahaifanmu suna cikin duniya, mu ma gangan jikinmu da aka halitta a cikin duniya aka halitta, amma rayuwar ba irin ta waɗanda suke cikin duniya muka yi ta ba. kowa ya yi irin wannan rayuwar, kowa ya san duk wanda ya kai wata hudu a cikin mahaifiyarsa to za a hura masa rai. daga an hura masa rai ya zama mai rai kaman ka. shi yasa a musulunci ko wanda aka hura wa rai yau ne, idan kai sanadiyar mutuwarsa to hakika akwai diya a kanka kamar yadda akwai a kan idan ka kashe limamin garinku. saboda mai rai duka mai rai. sannan kuma a lokacin da mutum yake cikin cikin mahaifiyarsa, wata irin rayuwa ce yake yi tare da rayayyu, yana motsi. amma ka tabbatar da cewa wanda ke raye a cikin wannan duniyar yana ci yana sha, shi kuma baka ga yana ci ba yana sha. duk wanda yake rayuwa a cikin wannan duniyar ka san yana shakar oxygen, yana kuma fitar da carbon dioxide, amma shi baka ga yana haka ba. sannan duk wanda yake cikin wannan rayuwar yana waje ne, duk wanda aka kai shi cikin inda shi yake ya tabbatar mutuwa zai yi amma shi kuma yana da rai kana rayuwa da riga da wando shi baya sawa kana rayuwa kana magana da mutane shi baya magana da kowa amma kuma yana da rai wannan rayuwar dukan mu kowa yayi irin ta amma mun manta ta tafi tabbas akan wannan rayuwar da muke ciki saboda rayuwa ce da ba ta jarabawa ba rayuwa ce da ba ta mas'uliya ba rayuwa ce da baka shiga kurkuku ba sai an haife mutum ne sai ya shigo wannan rayuwar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta kurkuku ad-dunya sijnul mu'min amma wanda ba a haife shi ba bai shiga kurkuku ba kuma duk abin da kaje ana tsoratarwa akan rayuwa da wannan duniyar a cikin wannan marhalar da muke ciki ne ba a marhalar da muka yi kafin ta ko da za ta zo gaban ta ba bayan mun gama wannan rayuwa za mu sake wata irin rayuwar ita kuma ta bambanta da ta nan ta bambanta da ta cikin ciki ta bambanta da ta hudu amma ita ma tana zaman kanta ita ce rayuwar hayatul barzakh duk waɗanda suka mutu a yanzu suna can ne wata rayuwa ce take tsakanin duniya da lahira kai baka je lahira ba amma ka bar duniya tana kama da rayuwar da muka yi a cikin cikin mahaifanmu domin a boye kake sun ma'amata kufa akbara an boye ka to amma can a cikin ciki kana samun oxygen ta irin yadda Allah ya ga dama a can kuma baka samu kana ci kana sha ta irin yadda Allah ya ga dama amma a barzakh baka samu to amma shi ma kuma kana da rai amma irin rai din can annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya mutu za a sa a dawo masa da ransa a cikin kabarinsa har mutum ya rika jin takon kafar waɗanda suka rako shi rayuwa ce wata iri mai ban mamaki saboda in kai ne aka kulle ka a rami a yanzu haka ba za ka ji motsin kowa a waje ba amma shi yana jin motsin masu tako to amma rayuwa ce da kake jin abu a iya extent inda Allah ya bada dama wannan kadai za ka ji amma takin da suke da yirar da suke yi ba a ce shi za ka ji ba bayan ka mutu wanda zai zo zai auri matarka idan suna zance ba za ka ji ba waɗanda suke cinikin gidanka ba za ka ji ba waɗanda suke shirya kaza da kaza akan kujerar da kabari ba za ka ji ba to amma iya abin da Allah ya sa za ka ji za ka ji wata irin rayuwa ce ta bambanta da wannan rayuwar saboda ita ba kurkuku ba ce rayuwa ce da ake fara somin tafin sakamakon zaman kurkuku rayuwa ce da ake fara trial rayuwa ce da ake fara nuna maka alamun sakamakon yadda za a yi final trial ɗinka a ranar kiyama idan aka gama waccan rayuwar a nan duniya lokacin da kake cikin ciki baka da alaka da kowa baka magana da kowa da ka zo nan duniya kana magana da mutane da dabbobi idan ka je can kuma sai kai magana da mala'iku gaba gaba kake karawa mala'iku za su zo su maka tambaya a kabari kuma kowa daga cikin mu za a zo cikin kabarinsa ko ya samu fitnatul qabr ko ya samu ni'matul qabr sannan bayan an gama wannan kuma sai a zo rayuwa ta ƙarshe rayuwa wadda ita ce daga ita kuma sai eternity ita bata da ƙarshe in aka fara ta an fara kenan tare da kai za a yi waɗannan marhalar rayuwa guda hudu da muke ciki kowa daga cikin mu sai ya yi duka matukar dai ka shigo kurkukun nan to sai ka shiga cikin kabari kuma sai ka je lahira sai an dama da kai to shine yawanci zaka ga salon karantarwar alqur'ani da salon karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci yana mai da hankali akan nan ne in ka kwatanta maganganun sa akan nan duk yana da banya tattara kokallan mu ne ya kai mu gaba saboda asalin rayuwar la aisha illa aisha al-akhirah ba wata rayuwa ta tabbas sai waccan rayuwar ita ce rayuwa ta eternity ita ce rayuwa ta tabbas ita ce rayuwa ultimate ita ce rayuwar da babu kokonto a cikinta kuma ita ce rayuwar da babu yaudara a cikin ta. Wannan duniya wani irin gida ne mai ban mamaki, da ka zo shigowa cikin ta ka shigo kana da kyan gani, kowa yana ganin ka abun, kowa yana ganin dan jariri a ta daukan hoton sa ana ta turawa, uwa tana murna ta nuna shi, uba yana murna ya nuna shi, ko yana kuka sai ga yayi kyau. To amma wannan duniya saboda bala'in ta ka shigo kana da kyau, amma ran da zaka bar duniya don Allah ka dubi gawa ka gani, sai ta mutsu tsoka mutum ta, bayan ta sa a duniya yana ƙara kyau, sai ya kai peak dinsa na kyau, ya kai peak dinsa na ƙarfi. Khalaqakum min da'af thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba. Sai mutum ya zo ya kai ƙarshe, sai mutuwa idan ta zo kafin ta kai shi, galibin mutane kafin su mutu sai sun yi ciwo, sai ciwon ya sa mutum ya zama kaman ba shi ne wane ba. Idan mutum yana ciwon ajali ka je ziyartarsa, in ka gan shi zaka ga ya baka tausayi. Duniya ba ta sallamar mutum sai ta masa kacha kacha, ta bata masa kamanni, ta nuna masa duk abinda ta bashi sai ta karbe. Lokacin da yake cikin uwarsa ya fito fresh, ya shigo mata yana da kyau, amma wallahi ba za ta bar shi ya fita yana da kyau ba. Sannan ya shigo duniya ya samu abubuwa da yawa, ya taka matakai da yawa, wanda Allah ya alkawari la tarkabunna tabaqan an tabaq, duk abin da aka rubuta masa na arziki ya ci, ya tara da dukiya da mulki da ƴaƴa da matsayi da fame da ya samu a duniya. Amma saboda butulci na duniya, ran da ta zo sallamarsa ba za ta bar shi ko kamfai ya ɗauka ba, kamfai pant ba zai sa ba wallahi, ko zobe ne a hannunsa sai an cire, ko ɗan kunne ne a kunninta sai an cire, ba zai tafi da komai ba. Sannan idan ya zo tafiya a nan duniya ya samu dama ya gina gida ɗaki ɗaya ko da mai mita 12 ne, ko mai wasu ɗakin ma wanda ya fi ƙarfin kwanan shi, ko mai bene ko ma gidaje ko filaye ko gonaki wanda sun fi ƙarfin kwanansa shi, amma ranar da ta tashi koransa a duniya ba za ta bar shi ya ɗauki ko da tako biyu ba. Haka za ta je ta ɓoye shi a wani wuri inda bai wuce ya samu zurfin mita 2 ba a sa shi, kuma wanda in aka ga alamar ma yana da space sai a ce a ƙara matsewa, iya abinda za ta bashi kenan ya tafi da shi. Kuma shi ma in ta zo bashi ba za ta bashi ya zauna a sama ba, sai dai ya zauna a ciki sai ta rufe shi. Shi ne ma'anar summa a mata hufa akbara, duk waɗanda suka taɓa taka duniya sai da duniya ta taka su, duk waɗanda suka taɓa zama a fili sai da duniya ta ɓoye su aka daina ganinsu, ta bayyana su zuwa wani lokaci, daga baya kuma sai ta ɓoye su zuwa ƙarshen lokaci, ba za a sake ganinsu ba sai dai a wata rayuwar, amma a nan kan sun tafi kenan. Tunda ta rufe annabawa aka sa mata, aka sa musu ita a kansu, wallahi da ni da kai ma sai an ɓoye mu, sai ta danne mu a kwance a nan duniya, kana tsaye kana tafiya, kana zaune kana hutawa, kana kishingiɗe kana shakatawa, kana kwance kana sararawa, amma in ta sa ka za ta danne ka ka kwanta yadda ba za ka samu inda za ka iya miƙewa ka zauna ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama aka haƙa kabari aka sa shi a ciki kamar yadda za a sa kowa a cikin mu. Yarsa Nana Fatima take cewa Anas, afatabat anfusukum an tahtu turaba ala rasulillah, yanzu ku har ranku ya muku dadi ku dauki manzon Allah ku sa a ƙasa, ku ɗebi ƙasa ku sa masa? Yace wallahi ma tabat walakin arghamnaha irghama, yace rai ba zai yi dadi ba, amma dole sai mun yi haka. mun sa ran dole shi ma sai da muka sa shi a ƙasa ya kwanta, kuma sai da muka kawo ƙasa muka dora masa. Idan ƙasa ta iya danne annabawan Allah, idan ƙasa ta iya shigar da annabawa a cikinta, wane ne ƙasa za ta bari? Amma a lokacin da muke rayuwa a samanta, muna mantawa da duk wannan. Wannan duniyar ku bayan Allah ya gama gaya mana haƙiƙaninta, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khair wa abqa. Sai gashi kuna fifita zaɓin rayuwar duniya, ita ce kawai a gabanku, ita kuke tunawa, duk hankoronku a kanta ne. Alhali lahira ta fi duniya alheri, kuma ta fi tabbas, kuma ita idan an ce ta ta fi wanzuwa. Wannan duniyar ba ta da wanzuwa, ita ma kanta ba za ta wanzu ba, ballantana ta wanzar da na cikinta. Wannan duniyar duk wanda ya ɗauka cewa asalin burinsa da ƙarshen goal ɗinsa da objective ɗinsa a cikin wannan duniyar yake, wallahi ya yi asara. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Duk wanda ya zama target ɗinsa da objective ɗinsa shine wannan duniyar, to za mu bashi, amma ba tabbas, ba tabbas. Za mu zaɓi waɗanda muka ga dama sai mu ba su, sannan in mun zo ba su kuma mu za mu yi determinin nawa za mu ba su. Haka duniya banza ce, ba wanda zai neme ta wai ya same ta don tabbas, sai idan Allah ya rubuta cikin waɗanda za su samu. Sannan idan Allah ya rubuta cikin waɗanda za su samu, shi zai determinin nawa zai baka a ciki, ya ba wa ne kuma nawa. Sannan sai ya koma ya dubi zuciyarka, idan asalin ultimate target ɗinka shi ne ita, to zai baka ɗin. Kuma ba dole ya baka duka ba, zai iya san maka da bakan ba tabbas bane, yana iya hana ka, amma jahannama kan tabbas ne sai ka shiga. Iya waɗanda suke da rabo a lahira su ne waɗanda ba duniya ce bukatarsu ba. Ita lahira tana ga waɗanda damuwarsu ita ce lahira, duniya kuma tana ga waɗanda suka so duniyar amma wanda Allah ya ga dama ya ba su. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اذا بكاترك دنيرك اكن دنيا لي تو wannan duniyar ita ce iya sakamakonka. Mutane nawa ne suke neman duniya ta hanyar su kashe mutum? Mutane nawa ne suke neman duniya ta hanyar su wargaza wa kowa su su samu, amma sun samu ɗin a tabbas? Mutum nawa ne garin neman duniya zai rasa duniyar? Mutum nawa ne garin neman biyan bukatarsa shi bai samu biyan bukatar ba, amma kuma ya tafi lahira? Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Duniya na baka da tabbas, ba wani mutum a cikin duniya da zai ce shi abin da yake so dole haka zai samu. Am lil insani ma tamanna, akwai mutumin da ya isa ce sai abin da yake so zai samu? Falillahi al-akhiratu wal-ula, Allah kadai shi ne wanda yake yin abin da yake so, shi ne mai duniya, shi ne mai lahira. Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da wannan duniya, wannan duniyar ba komai ba ce sai wani ɗincin daɗi, amma daɗinta na ruɗi ne. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جن داد الدنيا باكومي بني سي جن داد إلى النروي ما تبس بني. النبي صلى الله عليه وسلم النبي أرسينا يوم نونا ومتاني بكين من الدنيا بايا نونا مسا كورتا سبرا باسيا غا مكا با أي كورتا كانا غني. أقول أبوه ديها دا الله يسا دنيا ننتنا دا كيو sai kawata ta ga idonka. Wa zayyana halin nazirin wa laqad zayyana samaa'a ad-dunya, Allah ya kawata ta saboda ka gani, ba sai an gaya maka ba. To inda baka sani ba sai annabi sai yana gaya maka, duk yadda kake ganin kyau anan, asalin kyau ga yana can ne. kar wannan can ya rube ka. To amma Allah ya sa duniya ta zama tana da wannan kyau din ne saboda da haka ne zai iya jarrabar mutane. Inda duniya tana da duhu kamar rayuwar da muka bari a baya na cikin ciki fi zulumatin thalas, inda duniya tana da duhu kamar rayuwar da zamu je ta gaba ta cikin kabari a yanda yanzu muke gani, da kowa zai aikin lahira, to da zai zama kuma lahira ba ta mai rabo bace ta mai aiki, a'a da sai zama kowa ma zai aikin lahira, kowa ma zai aikin duniya. Amma Allah ba haka yi ba, da Allah madaukakin sarki haka yake so, da sai yasa duniyar ta zama wurin da zai sa kowa ya yi imani. Amma Allah ba haka yi ba, sai Allah yasa duniyar sai wanda ya iya sallamar wannan kyan ya zama bai yaudare shi ba, kuma ya gane cewa lallai duniya gidan yaudara ce, to kafin sai ya zama shi kuma zai iya samun rabon lahira. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cikin sahihu Muslim, yana tafiya tare da sahabbansa sai suka biyo ta kasuwa. Ai ba inda mutum zai je ya ji son duniya yana bijiro masa kamar yadda ya ga an babbaza kaya a cikin kasuwa. Sai yake cewa sahabbansa bayan sun wuce sai ga wani mushe an jefar a kirmin kasuwa. Mushe ne na dan karamin taure mai yankakken kunne. Sai yake cewa sahabbansa, wake son wannan ya biya dirhami daya. Suka ce ya Rasulullah, wa zai so wannan ko kyauta ma? Shi yasa kaga an jefar, ai ba wanda yake bukatar wannan, ballantana a ce sai ya bada kuɗin shi. Yace suka ce ko da yana da rai ma mai yankakken kunne wannan nawa za a saya, ballantana mushe. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, na rantse da Allah yadda kuka ga wannan yake zama abun kyama abun banza a wurin ku, to duniya ta fi zama abun banza a wurin Allah sama da yadda kuke ganin wannan. Saboda inda duniyan nan ba a bar banza ba ce, ba yadda za a yi Allah ya tara waɗannan kayan alatu na cikin duniya, ba yadda za a yi Allah ya ƙawata duniya da abin da take din nan, kuma sai ya kawo abokan gabansa sai ya ba su ita. Ai banza ce a wurinsa, inda tana da wata daraja ma saka kafiran shurbata ma, da ko kurɗin ruwa ba zai ba wa kafiri ba. Amma sai zama waɗanda suke ƙiyinsa su ne super powers a duniya, su ne masu rike da economy a duniya, su ne masu da yanke cewa wa zai zauna lafiya wa zai zauna cikin yaƙi, su ne masu rike da tsaro, su ne masu deciding wa zai zama shugaban ƙasa a ina. Sai Allah ya sa abokan gabansa wanda suka kishi sai ya ba su wannan. Saboda duniyar ka gane cewa a bar banza ce, in tana da muhimmanci ba zai ba wa wanda yake abokin gabansa ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, inna Allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Allah yakan iya bada duniya ga wanda yake so, yakan iya bada duniya ga wanda baya so. Amma lahira da harkar lahira ta imani, Allah baya bada ita sai ga wanda yake so kadai. Haka kai a matsayinka na mumini ka gane cewa fa ba abinda Allah zai maka sama da abinda ya maka dinnan. Mutum sai ta daga hannu yana ta addu'a, yana ta neman abu kaza, yana ta neman matsayi kaza, yana ta neman account din sai kai kaza, yana ta neman harkar sa ta kaza ta ci, yana ta neman shi ya dauka wani da wani su suyi addu'a Allah ya basu kamar shi Allah ya mai da shi baya. Ai mafi girman abinda Allah zai baka shine da ka zama kai. Me kake so Allah ya maka bayan Allah ya sa ka zama mumini? Mutane da yawa saboda rashin gane lissafin wannan duniya sai su dauka success a rayuwa shine bukatun cikin wannan rayuwar a baka. Amma asalin success a rayuwa fa shine bukatun rayuwar bayan mutuwa a baka. Dazun nan abinda yasa mana dauko wannan maganar kenan shine, dazun nan da gani a Facebook sai na ga wasu suna sa hoton wani kabari, wani ne ya mutu a 1935, ya mutu yana matashi dan shekara 27. Sai wani ya rubuta yake comment yake ce yanzu wannan shekarunsa 93 a lahira, yana cikin kabarin nan da ka gani, ya rayu shekara 27, yanzu ya ninninka shekara 27 din nan sama da sau uku. na fata ku gane, ku gane yanda logic din yake. Ya rayu a duniya yayi shekara 27, duk wanda ya kai shekara 27 ya fa kai lokacin da za a ce masa mukallaf har ya kara da shekara 10, 12. Ɗaya daga cikin abinda Allah zai tambayi mutum shine awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, shin ban baka rayuwar da ta kai idan akwai wa'azi ka ji wa'azin ba? Shin ban baka rayuwar da ta kai idan akwai wani darasi da zaka dauka a duniya ka dauka ba? Shin ban baka rayuwar da ta kai idan zaka gane bambancin duniya da lahira ban baka ba? Ai duk wanda yi shekara 20 ya fi shekara 15 plus 5 shekarun da daga ci, in ka kai za a maka tambaya a cikin kabari a maka hisabi a lahira ya zama ka shiga cikin imma fil jannati wa imma fil nar, shine shekara 15. To duk wanda ya kai shekara 20 ya fa samu har karin extra bonus na shekara 5, wanda ya kara wani 5 din kai dan Allah yanzu nawa ana kara maka 5 5 5 5, yanzu wannan bai ishe ka ka tabbatar da duniyar nan ba komai bace. Dan shekara 27 din nan lokacin ne yake cikin ganiyar sa na sha'awar ya fantama a wannan duniyar, ba takarda aka kawo aka ce kowa yayi signing sai a zabi wanda za su ci gaba da zama ba, haka aka yi ba. Ba daga hannu aka yi aka ce a zabi wanda zai zauna ya tsawon kwana sai aka yi sai ya fadi ba, ba lottery aka yi sai ya sa abin sai ya fadi ba, haka kawai Allah yake zaben kai ka zo kai ka zauna ka jira. Yanzu ka sani ko kai ne next target da Allah zai kira? Ba taba samu wanda Allah ya kira shi ba sai aka yi kuskure sai aka ce ba kai ake nema ba ka koma. Duk wanda Allah ya kira shi ya tafi kenan, kuma duk wanda ya mutu ya mutu kenan. Kuma a camping daga ka riga ka shiga ka shiga next level, daga shi kuma sai dai a ƙara gaba. Yanzu wannan bawan Allah yana cikin kabarin nan, idan yanzu aka ƙara shekara kaɗan zai zama shekara 100 da mutuwa. To daga lokacin kuma saura nawa kafin rayuwar can ta ƙare? Ashe rayuwar can ta fita nan ba fa? Wannan kuma fa shine step ba, amma fa je babban ultimate step din na ƙarshe ba, ultimate level shine na ƙarshe wanda shine sai an je lahira, shine rayuwa da idan an shige ta ba za a ƙare ta ba. Wallahi jama'a mu dauki darasi akan duniyar nan. Akwai darasin da ya kamata ba ma sai an yi maka wa'azi an ja maka aya ba, kai da kanka in kana kallon realities of life ya ishe ka ka gane cewa wannan rayuwar ba tabbas bace. Duk abin da kake sa rai kake hankoro akwai wanda aka riga aka bashi, amma duniya ta kwace abin ta yanzu ya tafi. Babu wani abin da zaka nema kana so yanzu ka samu ka maida hankali akai da ba a taba ba wani fiye da irin ta ba, wallahi duniya ba ta bar shi ya dauki ko kwaya da ba ya tafi da shi ba. Wannan duniya saboda yaudara irin tata, waɗanda suka yi zamani shekara dubbai su fa iya zamanin su kansu ka sani, kai ma yanzu irin wannan zamanin kawai ka sani. Yanzu wani sai ya dauka ɗan zamanin da ai su ba su more ba, babu abubuwa na zamani, su kuma a lokacin su ƙarshen morewa kenan, saboda dama ba su san wannan ba. Kai ma a yanzu da kake gani kamar an waye an kai peak of technology, wallahi aka ƙara shekara 50 nan da baya sai sun ɗauka wayannan ƙauyawa ne ɗan zamanin mu na yanzu. Wannan duniyar haka take fa, shi yasa Allah ba zai baka rayuwar da zaka mori zamanin ka kuma ka mori na wasu ba. A cikin nakan nan zaka tsaya sai ka tafi, wasu kuma su zo. Summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun, za a baka kai naka sai a ga yaya zaka yi. Shine da zamanin nan kamar yadda shine yake da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shike da zamanin sauran annabawa. Duk wani annabi idan ya zo a zamanin sa zai rinka kwatanta musu duniyar nan ba kaza ba kaza ba kaza. Da kyan wani annabi ma ya zo, ai kai zaka iya cewa yanzu ne asalin lokacin yaudara ta duniya sama da dama. Abubuwa da yawa na mulhiyat da za su iya sa ka bar hanyar Allah a zamanin su gara gara, amma a hakan annabi sai sawa ka je na fadar duniyar nan kamar irin na zamanin mu yanzu yake. Amma yanzu kai kana gani ibn Rushdan abin da ya fada, shi yasa zaka ga saboda annabawa sun gama fahimtar hakikanin duniyar nan, za ka ganshi a aikace da kuma a maganar sa ya nuna lalle ya san duniya. ai sanin duniya Allah gafarta malam ba shine ka zo kana analysis akan kasa kaza wuri kaza ana anticipating kaza wannan ba shine analysis din duniya ba ka gane bayan an gama ta kuma sai me shine asalin sanin duniya ai to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaga duk bayanin sa bai damu da bayani akan wannan duniyar me a cikin ta ba amma yafi kowa sanin ta aikin da ya san meye beyond ita amma daga baya bai da hankali aka ya ga maka ita so da ita tana caccanzawa abubuwan zamanin sa ba dole su ne a wannan zamanin ba yana kwance wata rana a gida sai sahabbai suka shigo sai suka samu ya kwanta akan tabarma irin ta kaba din nan tabarma ta karamu sai tashi a bacci sai suka ga hannunsa da shatin jikinsa da kumatunsa da ya dora a kai yayi zane yayi rada-rada irin alamar jini ya kwakwanta din nan to wannan abin sai ba su tausayi Abdullahi ibn Mas'ud ya ce ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'a ya Rasulullah me yasa ba za ka ba mu dama ba kana kwanciya akan tabarma zalla ba za mu ka maka bedsheet ba ba za mu ka maka mattress ba ba za mu ka maka bargo ba ba za mu ka maka wani dan shimfiɗi ba kana kwanciya akan zallar tabarma sai annabi sai yana nuna musu ba wani banda kuɗin da zan saya bane ba kuma idan jikina baya bukata bane a ya kamata ku fahimta ba sai kun mun ofan da za ku saya mun ba yace mali walad duniya ni wannan duniyar kan kun dauka ni me da gora da wannan duniyar ne yace ni fa wannan duniyar a wuri na bata wuce ni matafiyi bane na taso destination din yana canza ba sai na dan tsaya a wani wuri in dan huta kafin in koma in hau abin hawa na in ci gaba wanda yake da destination a can gaba sai aka dan tsaya don ya fitsari ya wuce ko ayi sallah ya wuce zai tsaya ya shigaltu da nan ya ma damu da kalle-kalle a nan da me ake ciki a nan yanzu idan ana cikin tafiya sai ka dan tsaya sai aka ce a dan huta minti 30 zaka je ka nemi gado ka kwanta zaka nemi mattress zaka nemi bedsheet zaka nemi ko gindin bishiya ka dan yi haka zaka dan huta ai to irin wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki duniya shi yasa ko me ne ya samu a rayuwa sai ya amfani da shi a haka idan ya samu mai dadi sai ya ci idan bai samu mai dadi ba sai ya ci abin da ya sawaka shi yasa lokacin da aka samu wadata sai ya ci naman akuya irin wanda yake so sai ya ci naman tinkiya wanda yake so sai ya ci mai ya sha zuma ya sha abu mai zaki ya sha wace ci duk abin da yake samu in ya samu amma lokacin da aka rasa lokacin da sahabban suke cin ganye shi ma ganye yake ci fa lokacin da sahabban suke cikin yunwa a lokacin da ake yakin Ahzab sai da ji yunwa fiye da irin tasu saboda ba zai iya buya a gida ya ci abinci kuma ya dawo ya same su ba shi yasa sahabban suka zo suna kukan yunwa suka nuna masa cikkunan su cewa har dutse suke daurawa domin kar in kana tafiya iska ta dauke ka kafadi sai ce ku yi hakuri sai ya daga musu cikin su sai suka ga su dutse biyu yasa ya daura idan ana ciki ya dauki kowanne situation daya ne kawai duk yanda yazo maka ka dauka da zaka yi wannan wallahi zaka huta da duniyar nan lokacin da Allah ya baka ka mora kar Allah ya baka kai kuma ka ce a'a baka bukata a'a idan kuma Allah bai baka ba kar kai fushi kar ka dauka kauna ce yasa ya ba wani kai bai baka ba kar ka dauka kiyayya ce ya hana ka alhali ya ba wani ba haka bane ko kadan shi wannan bai da alaka da ki ko so bai da alaka da wannan kwata-kwata shi yasa dan kirki idan babansa ya bashi kudi a yau na breakfast lokacin da za a fita breakfast a makaranta sai ji dadi ran da babansa bai bashi ba ba zai ce yau babansa baya son sa bane zai gane situation din dan kirki haka ma ta kirki wanda mijinta ya bata kudin cefane a wadaci yau gobe kuma sai ya bata bai kai na jiya ba ai ba za ta ce saboda yau baya son ta bane haka rayuwar take aka take daukawa yadda rayuwar take canzawa yau kina zaune a buka, kin zo kina zaune a gidan kwano, kin zo kina zaune a gidan ƙasa, kin zo kina zaune a gidan sama, rayuwar tana caccanzawa, sai kowa dauka haka. To me yasa ba mu yi wa ubangijinmu haka? Sai mutum ya rika daukawa kawai, in Allah yana son ka to ya baka duniya ne, idan Allah bai baka ba kuma to kai Allah baya son ka ne. Idan an bashi fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani, idan kuma an hana shi fa yaqulu rabbi ahanani, kawai shi a wurin sa daukaka ita ce samun kuɗi, kaskanci shine rasawa, daukaka ita ce ana damawa da kai, kaskanci shine an daina damawa da kai, wannan ba shi bane. Jama'a, don Allah mu a matsayin mu na musulmi mu fahimci duniya, kar mu zama da mu da waɗanda ba mu ba duka iri ɗaya ne akan duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi baya jin mana tsoron kafirci, ya ce ya san ba za mu kafirce mu ridda gaba ɗaya ba, ita ma tsoron da yake ji a kanmu shi ne mu zo muna competing da waɗansu da ba mu ba akan wannan duniya. Irin yadda su suka fahimci duniya mu ma muka fahimce ta a haka, ai mun shiga uku, me bambancinka da su? Wanda duk ya ɗauki rayuwar duniya ita ce ƙarshensa, ka bar shi ka ɗauka cewa wannan duniyar ba a rige-rige a kanta, ana rige-rige ne a kan lahira. Wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun limithli hadha falyamal al'amilun, a kan lahira ne ake yin ƙoƙari har a yi ta rige-rige, wane ya fi ni, wane ya fi ni, kai ta duba, amma ba a kan duniya ba. An-nafsu tabki ala ad-dunya wa qad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha. Ali ibn Abi Talib yake cewa mutane, ran mutum sai yayi ta kuka akan duniya, alhali asalin success ga rayuwar ka fa shine ka fita sha'anin duniyar nan, in ta zo maka ka karba, in bata zo maka ba ka rayu a yadda take. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. با وني جدا دا كي دشينا تبس أنان دونيا، أصل جدا دا كي دشينا تبسيني جدا لاهرة، إذن كجينا مي كيو أنان دون لاهرة كاسا مو إن دا كزونا، إن كجينا جدا دونيا كمان تاد جدا لاهرة والله ذاك إذا ما ووبي أين دا كفي بكاتر جدا kuma zaka zauna baka da gida. Anan duniyar idan baka da gida ana iya baka aro, anan duniyar idan baka da gida ana iya gina maka gida kyauta, anan duniyar idan baka da gida kana iya kwata, amma a lahira fa sai naka na kanka kadai. Wanda yaje babu gida ba zai taba samun gida ba har abada. Allah ka sa mu gane duniya, Allah ka sa mu yi aiki don lahira. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.